Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asari a Asabar 23 ga watan Maris shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya yayin da abinnan kuma su kuma za a same mu ne ta Alpha Radio a duniyar gizo kuma za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka Baba Yakubu Makeri ne tare da Zahara Aminu Fage zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu bari mu fara da wato kanan labarai
Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutar ta a garin Baghuz dake arewa maso gabashin Syria suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar ƴan ta'addan ISIS ta mutu Bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade a Najira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da 30 sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma
To kana labaran kenan bayan kun gama jin labarai yau shirin namu ka cokan ne zai mai da hankali akan zabukan gwamnati a wasu jihohin Najeriya wanda hukumar zabe ta ayyana ta ayyana ba su kammala ba inda zamu je sassan Najeriya mu ji yanda ake gudanar da zabukan
Tunda naji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gaya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba jiya da yamma naji cewa mu ma za mu sake gaskiya tunda soyayya mun ka zuraren ƙarfe 6:30 amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba
Muna kuma dauke da wani rahoto akan wani kwamitin bincike da helikwatan sojojin Najeriya ta kafa dubun binciken zargin wuce gona da iri da ake yi wa sojojin a lokacin zaben shugaban kasa. Idan ko lokaci ya bamu dama za mu je sassa daban-daban na Najeriya domin kawo muku hali da ake ciki na zabukan. Amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutar ta a garin Baghuz dake arewa maso gabashin Syria suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar ƴan ta'addan ISIS ta mutu Dakarun rajin demokradiya na Syria ne suka yi wannan sanarwa da aka dade a Najira a yau Asabar biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare an kai hare-haren ne akan ɗaruruwan mayakan ISIS wanda suka mamaye waɗansu filaye akan hanyar kogin Euphrates da kuma kan iyakar manyan duwatsun gefen garin kuma bayan gari ya waye rana ta fara haskawa an riga an ci ƙarfin su bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala Bincike mai tsawo da aka dade a Najira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aikata ba daidai ba abin da yasa ƴan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken Mueller ya miƙawa hukumar shari'a rahoton a jiya Juma'a wanda babban attorney general William Barr yake jagoranta wanda a yanzu yake nazari a kai manyan wakilan majalisa na jam'iyyar Democrat sun ce yana da muhimmanci a fitar da cikakken rahoton ga al'ummar kasar
Now that special counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General it's imperative for
Yanzu tunda mai bincike na musamman Mueller ya miƙa rahoton ga babban Attorney General yana da muhimmanci ga Mr. Barr ya fitar da cikakken rahoton ga al'ummar kasar kuma ya bayar da takardun shaida da abubuwan da ke faruwa ga majalisa Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da 30 sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma da ake yi duk shekara. Hukumomi sun ce fashewar bomb din ya faru ne a yau Asabar a Lashkar ga babban birnin London Helmand. waɗanda abin ya faru a gaban su sun ce karamar fashewar ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa kofar fita yayin da bomb din na biyu ya fashe a cikin taron mutanen. Wani rahoto ya ce fashewar ta kada gwamnan Helmand Muhammad Yassin amma ya samu rauni kadan ne kawai. Har ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan harin, duk da yake ɗan kungiyar ɗan Taliban sukan kai irin waɗannan hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban dubatan fararen hula da suka gudu daga garin Malakal na Sudan ta Kudu lokacin yakin da ya barke a shekarar 2013 sun koma gidajensu. Har yanzu garin na fama da jimamin abin da ya faru a Sudan ta Kudu shekaru 5 da suka gabata. Har ya zuwa yanzu akwai ramukan harsashe a bangon gine-gine da ba su rushe ba. Banda kokarin sake gina garin, mazauna yankin suna kokarin sake gina gidajensu da kuma gano ƴan uwansu da suka bace lokacin yakin. Kwamitin harkokin wajen ƙasa na Red Cross yana taimaka musu da binciko waɗanda suka bata. Dangi da ke kokarin neman sanin labaran ƴan uwansu da suka bace sukan tsaya akan layi a wurin da ke dauke da hotunan ƴan uwan nasu a cibiyoyin kwamitin agaji na Red Cross wato ICRC a takaice. A bara kwamitin agaji na Red Cross ta Sudan ta Kudu ya sake hada mutane 68 da suka rabu da iyalansu lokacin rikici. Shaidu da kuma jami'ai sun ce kungiyar Al-Shabab da ke Somalia ta sake kai wani mummunan hari a Mogadishu babban birnin kasar. Wata fashewar bomb a cikin mota ta girgiza lardin Shangani na birnin Mogadishu a safiyar yau Asabar. Shaidu sun ce fashewar bomb din ta faru ne a ma'aikatar gwamnati ta gina gidaje da ma'aikatar kwadago da manyan aikace-aikace. Babban ofishin ƴan sanda na yankin Mogadishu shi ma yana cikin yankin da bomb din ya fashe. An samu rahoton fashewar bomb din na biyu mintoci kadan bayan fashewar na farko. Shaidun sun ce fashewar ta fito ne daga wata mota da aka yi imanin cewa ƴan bindiga sun yi amfani da ita. An ji ƙarar harbe-harbe a cikin ginin ma'aikatun biyu. Hotuna da kafofin yada labarai na gida suka dauka ya nuna wasu daga cikin ma'aikatan suna tserewa da tagogin baya.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A yau 23 ga watan Maris ne hukumar zaben Najeriya ta INEC take gudanar da zabuka a wasu jihohi 18 da jihohi 5 na ƴan takarar gwamna da ta ayyana ba su kammala ba. Wakilan masassa daban-daban na Najeriya sun zaga rumfunan zabe domin ganin yadda zaben ke gudana. Daga jihar Filato ga Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton.
Kammala zaben gwamna da ake yi a jihar Filato na gudana cikin tsauraran matakan tsaro. Tunda misalin karfe 7 na safe ne hukumar zabe mai zaman kanta ta isa da kayayyaki a rumfunan da za a gudanar da zaben. A rumfar zabe da ke Janta Mangoro a nan cikin karamar hukumar Jos ta Arewa, zaben ya gudana ne cikin kwanciyar hankali kamar yadda wasu da na tarar sun kada kuri'ar su suka shaida min.
Sunana Grace Waziri daga Janta Mangoro. Zaben babu damuwa. Mutane dai suna kokari amma ba su fito inda ya kamata ba. Kuma fata na ne da Ubangiji Allah zai taimake mu zamu gama zabe lafiya.
Ni ne suna Tohu Munde na zama Janta Mangoro. To bisa ga yanayin da na hanga a nan wajen zabe komai na tafiya daidai ba wani damuwa. Kuma muna fata kamar da mutane sun soma zabe a ci gaba haka a gama lami lafiya kowa ya samu kwanciyar hankali.
Ya batun tsaro ma.
Batun tsaro ma yan jama'a tsaro suna nan suna aikin su ba wani hayaniya.
Na kuma garzaya zuwa rumfar zabe na Plateau Hotel Junction inda na tarar jama'a da dama ba su fito rumfar zaben ba. Wasu da na zanta rubuta da su sun shaida min cewa da yawan su ma basu san za a gudanar da zaben a rumfar ba.
Sunana Catherine Ali. Yawancin mutane basu sani ba. Kamar mu a gida ma mun zo nan ne kawai sai ka kira mu ka ce ai wannan zaben ya shafe mu, ya shafi polling unit namu. Sai kawai muka zo. Mu ba mu ga mutane mana sai muka gani security ne sun mallake wajen. So yanda muka zo din nan muna kira yan wanda muka sani. So wanda ba mu da wayan su ba su nan.
Su kuma zabe ba su gaya ma mutane wato su wayar muku da kai cewa wannan polling unit akwai matsala daman za a yi zabe ba?
Ba wanda ya faɗa.
Ya sunana Reverend Dan Luke. Mun yi zabe kuma mu a fara su a concern a nan wannan wurin mutane ne wanda suka san ya kamata mutane ne wanda sun yi makaranta ba za a samu damuwa na mutum ya nane wurare biyu ba. Amma kuma sai mun an waye gari aka ce an canceling zaben mu ba mu san dalili ba. Mu har yau din nan ba wanda ya gaya mana ga dalilin da yasa aka kansun zaben wannan ward din a wannan polling unit din to a yanzu da nake miki magana na akwai da yawa waɗanda da ya kamata suna nan amma ba sa nan duk mu famu sani ba
gaskiya ban ji dadin abin da ke tafe ba tunda naji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gaya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba bai shafe mu ba jiya da yamma naji cewa mu ma za mu sake to neighbors ina ma da yawa sun tafiya basu san cewa abin ya shafe mu ba mu a ganin mu ba a so mu fito mu yi zaben nan ba
a rumfar zabe na tudun wada a nan cikin Jaskuwa bayanai da na samu na nuni da cewa an soke zaben ne saboda bacewar na'urar tantance masu kada kuri'a wato card reader wanda yasa suke gudanar da zaben a yau na tarar da wata tsohuwa mai kimanin shekaru 90 wacce ta dogara da sanda ta zo yin zaben
sunana Abi Abeji
Sanji kuma magashi kin zo rumfan zabe kin gudanar da zaben kuwa
Na yi zabe. Waɗansu sun sha wahala na ce mu je tuma ba wahala an ga mu haka za a rike mamu hannu sai mu je mu zuba kawai. Amma
wayan su tsofaffin da suke gida ba sa so su yi zabe.
To wannan sun ga da ma kenan ba.
Me za ki gaya musu don su
dinga fitowa? Ina ce musu su fito sun ki ba zan je wayan su ba kowa da duciyansa.
A kowace rumfar zabe dai naga jami'an tsaro da suka hada da yan sanda civil defense road safety har ma da jami'an tsaron ciki na DSS yayin da hukumar yan sanda ta sanya dokar hana zirga-zirga a duk fadin jihar Plateau za a gudanar da zaben ne a rumfunan zabe 40 a kananan hukumomi 9 na jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Kuma da la'akai da Zainab Babaji. A jihar Sokoto da kewaye kuma wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna mana da masu kada kuri'a kuma ya haɗo mana da wannan rahoto.
Ba kamar zabukan da suka gabata ba a wannan karon an bude rumfunan zabe tun misalin karfe 8 na safe to amma duk da sammakon da jami'an zabe suka yi sai da suka tarar da masu zaben da tun wayewar gari suka cike rumfunan da za a sake gudanar da zaben kama daga cikin babban birnin jiha har ya zuwa yankunan karkara
sunana Masud Salim
to na ga baka jefa kuri'a ka ya kaji da ka sami jefa kuri'a
to gaskiya na samu jin dadi na samu kwanciyar hankali sosai da sosai
na kula zaka bayyana tsarin da ake bi wurin gudanar wannan zaben da ake takewa
gaskiya tsarin yayi sosai sabanin wancan zaben da mun ka so muna yi ba hankali kwance amma yanzu gaskiya mun samu tsari mai kyau hankalin mu ya kwanta sosai da sosai
sunana Umu Kaltuma Abubakar gaskiya duk da sai mun ka zo wuraren karshe 6 da rabi amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba ai sun zo mai rigima daga wani kawo jami'an tsaro sun kai control din mutane da dama gashi nan da yanzu ana ta yadan gashi nan mun kusan kaiwa ga layi to mu da fatan mu Allah ka ba mu shugaba na gari mai ayyuci sannan muna cikin haula idan kan ba mu da zaman lahiya da za a kan gana mu suna son su yi noma amma a karshen ku ciye hankali ba za su yi ba kana ganin ka ji an ce an dauke wannan an dauke wani yanzu haka mu abokin haihuwar mu shi ma an dauke shi
an samar da isassun jami'an tsaro a dukkan rumfunan zaben la'akari da tace-tacen hankula da suka yi sanadiyar soke rumfunan a zaben gwamna da ya gabata to amma hakan bai hana samuwar cece ku ce ba a wasu rumfunan
competition ne ake yi wato ma'ana jayayya ta ake tsakanin jami'u guda biyu kaga magana ka isko an bilayi kowa ya shiru yana da wahala amma dai duk abin da kaga ana yi muna tsaye mu tabbatar da cewa an yi abin da addaidai wanda adda nasara ya dauke nasara abin da muke so mu hana shine obabote ma'ana a jiho kuri'u da yawa shi muke son bana kuma fa sai madar da Allah
karamar hukumar mulkin Kebe mai tazarar kilomita 200 da babban birnin jihar ita ce tafi kowace yawan adadin rumfunan da ake sake zaben da adadin su ya kai 35 na kuma ziyarci rumfar gidan ruwa sabon gari da ke Keben inda makonni biyu da suka gabata aka yi sare-sare da fashe-fashen akwatunan zabe da kuma yaga kuri'u to sai dai a wannan karon an samar da jami'an tsaro da suka yi kawanya ga rumfar wacce tafi kowace yawan masu jefa kuri'a karamar hukumar lamarin da yasa aka sami nutsuwa tare da dogayen layukan masu jefa kuri'a a wannan karon
Rabiu Salis daga Kebbi local government rumfar shiye gidan ruwa
to kamar ya zaka bayyana irin tsarin da aka yi yanzu a wannan rufa
to gaskiya tsarin da an kai da fara ya so ya samu matsala amma dai da baya kuma an ka ciwo kai ne ma'aikata suna kokari lahalau kuma suna arrangement kuma mun koma lahalau mai shiga layi yanzu tsari ya rere
can farko menene yasa ya kawo matsala
can farko wasu yan jaga layana so su dan kawo mana matsala amma yanzu ai maganin su
ana gudanar da sake zaben gwamna a rumfunan zabe 135 ne a jihar Sokoto biyo bayan an yi na zaben gwamnan jihar da hukumar zabe ta kasa ta yi da cewa bai kammala ba Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
kowa da labai da Murtala Faruk Sanyin na to yanzu kuma bari mu je jihar Kano inda jam'iyyar PDP mai adawa a jihar ta nemi a soke zaben mu tattauna da wakilinmu Baraka Bashir mu ji irin wainar da ake toyawa a jihar To Baraka ko menene ake ciki a jihar Kano da dazu dai na san kina yankin Gama
To halin yanzu dai ba na Gama ina nan Gama ga yake makarantar primary ta Masaka amma da fata yin je Gama kuma na je nan 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 mazabin da ke Gama na je Gama na je Mangoran Mahauta da kuma Gawuna inda Gama Mangoran Mahauta da muke je akwai matasa lokacin da muke kokarin zantawa da masu aikin sa ido da kuma wanda suka kada sai saboda muna zuwa muka tada wani ne aikin sa ido da wasu mutane sun kawo karamar yarinya da katin zabe na babban mace da kidiya a halin ta kuma ita wannan yarinyar da ta kai shekara 18 ba aka yi kokari da aka kwali aka karbi katin zaben da kaddai ta samu ta sha to a lokacin da nake kokarin zantawa da shi wanda ya kama ta yana ba mu bayanin ta Facebook live din da muke gabatarwa sai matasan nan suka yi kan mu suna ta yin kariya ce kariya ce kariya ce da kaddai in ka samu kawai muka tsatsi wannan tattaunawar da muke yi muka danyo gaba suka rika bin mu dai muka daga yin gaba kuma jami'an tsaro a lokacin sun kan da kiwa ne sun ba mu hadin kai sai suka hana mu aiki aka kaita dai muke
su jama'an tsaron kenan
mangaran mahauta na'am
su jama'an tsaron ne suka hana ku aiki
eh su ma sun dauka shi kin wai ba kar mu dace su muka ce ai ba ku muke dauka ba ka san yanda wata rana kike al'amuran suna yi suna fada aka kaita dai muka bar wannan waje muka dawo Gawuna kina muka canza zani da primary school inda muka je na cikin gidan din ko al'umma ma ka samu sauƙi cikin wani babban gida ne a inda muke gida din yin aiki a nan brigade din shine Gama kusa da police station inda a nan da yake kusa da police station ya kuje mu a tsare mu ka samu mun yi aiki a nan dai muke iske wani matashi ya zo wai ya je mazabar sa ga katin sa nan ga hannun sa da dan jinin an fara shi ba ya kai masa duka yake da zubi wadanda suke masa duka shi ya tabbata ba yan unguwa din suka hana shi da ya aka sace masa waya da yan kudaden to muna barin wannan waje kenan da duma aka dan ta da harbiki a yanzu haka muna nan ga mu ga masa kayan dinnan muka shigo to ba shi kofar makarantar kafin a shi kafin a bar mutum ya shiga sai an tafi yana da katin sa to zuba da jama'a su sai mun da muka bar goma muka zo nan waje an hana ma mutane kai kawo a wannan titi
Dama da abinda zan kuma tambaye ki kenan ya fitowar masu kada kuri'a an samu jama'a sun fito sosai
gaskiya a gama jama'a sun fito da gaskiyar su maza da mata sun fito amma matsalar akwai matasa da suka fi tsada da matsayi
to ya harkan jama'an tsaro duk da cewar dai kin ce akwai inda ba su ba ku dama kun yi aiki sosai ba ya sauran wajaje
gaskiya akwai jami'an tsaro a gama da muka je mun ga motocin jami'an tsaro bila adadin suna cikin su ne kuma duka mun fi kowanne ya ɗan zafi amma duk da haka wadannan matasa ba su da tsayi da rasa ba aiki idan ka dan ta da su so ta da habdike daga da an tsana sun je sun dan santar ba da ga za a jima ba sai kuma su fake yunkurin ta da hankali.
To a zagawa dake kin ga wani abin da za iya cewa dalilin sa ne jam'iyyar PDP mai adawa take ganin ya kamata a soke zabe a jihar Kano. Kin ga wani abin da ya kai ga yin hakan?
To ni dai a ga abin da na gani akan idona a wannan mazabin da nake na ga yawanci kowanne ya dan zaki yana kokarin ya ga lalle lalle jam'iyyar sa ce ta kai ga gaci kuma na ga za ta ga a lokacin da haka ci cido da mata da mutane kamar ana da wata cinikayya duk da dai na yi kokarin sa kuma ya yi shi da kayan ne ake da samu wannan matsala ba inda kawai wannan yayi da ga ya maka an ganta da wannan katin karamar yarinya ce amma katin zaben da ke hannunta na bagan mace ce idan da wannan dai ban gani ba kawai dai yake ina abin da zai sa su a wannan shi ce ya kamata a su zaben a mazaɓar jama mangwaron mahauta da na jiya ana kasa da aiki kawai aka rasa wani matashi ya jira hannunsa a ƙasar fitarin ofisa na wani polling unit da yake aiki ya sace ko ya ba mu tsaya a gidan shi an jinki amma dai bai mutar cewa an kamo shi ba sanan har ila yau anan dai aka ci aka matasa suka sace a Fatima ji to dan an tsare sun ji su cewa da jami'an tsaron suka ji su suka kori suka yi da akwati gida ɗin kuma su ba da shi na dai bazan an tsare sun ji su ban san da ya sun kamo shi ko ko aka.
To Allah sauke mun kuma gode baraka Bashir da wannan wato bayanai da kika mana. To yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi mu je irin yadda ake gudanar da wannan zaben a cikin jihar ga wakilin mu Muhammad Abdul Wahab.
Kamar yadda ake hasashe dangane da sake zaben da aka soke sakamakon da hukumar INEC din ta yi jama'a sun yi tururuwa maza da mata domin kada ƙuri'arsu. Wani dan kungiya mai zaman kanta da ke aikin sa ido a shirin zaben a karamar hukumar Bagoro a tattaunawa da shi ta wayar tarho ya shaida mini yadda ya ga zaben ke gudana.
Sunana Kwantiswa Kamaila, ina mazaba Malar Ata Bagoro local government, ina mazaba ne.
Ya ka ga yadda zaben yake gudana?
A gaskiya zaben an fara shi karfe 8 lamin lau duk agents na party suna nan da accepted a ga malaman zabe duka an arrangin based on doka an fara zabe successfully har yanzu ana kan zabe successfully.
Ya ka ga mutane sun fito da yawa kuwa?
A gaskiya mutane sun fito da yawa, mutane da sun fito da sun fito ma fiye da na last time, sun fito da yawa.
To batun jami'an tsaro an kawo su wajen?
Jama'an tsaro suna nan sosai, suna nan an kawo su suna nan sosai kusan gaban zaben local government ma.
A ɗaya gefen kuma a shirar Katagun musamman a garin Azare jama'a sun bayyana kuma zaben na gudana. Sai dai ana cikin gudanar da zaben sai jami'an tsaro tare da shugaban riko na karamar hukumar suka bayyana a mazabar caratara. A nan sai labari ya canza kamar yadda wasu ganau suka shaida mini a hira ta da su ta tarho.
A yanzu aka gani a wutar bada wuce ake gabatar da sabulan wannan tsarin da ke cikin gurbin nan. Yanzu jami'an tsaro sun zo su soki akwati sun soki akwati daga fantoman karamar hukuma da gidan ajiye da kowa da kowa da kina ga mutane suka musu da soki akwati wannan rampar.
Wace rumfa kenan?
Rumfa ta tara-tara a nan cikin garin Azare.
To ba abin da suka yi?
Jama'a da nan tsaron su kuka su duka suka fara da DSS da komai da komai suna dukan mutane. To ya faɗi sun tafi da shi.
Da shugaban karamar hukuma.
Da shugaban karamar hukuma ɗan Muhammad Hassan. Da DSS da komai da komai da mokol da kowa da kowa sai da ba su gudu cikin za haka.
An gama
ba gama zabe ba zaben ma da ake yi a wurin ma akwai wanda ba kullun yi mutum ba su ba su maka yi zabe a kirishi sun ma ba a kirishi
yanzu abin da yake faruwa an zo rumfa ta vocational mai 011 gwamnati ta yi amfani da jami'an tsaro an saboda haka wannan abu da aka yi kuma yanzu an zo an tattare kayan an tashi a zabe da shugaban karamar hukuma da sauran wanda suke cikin gwamnati an tafi INEC an yi amfani da jami'an jami'an tsaro wani sai zo ya zabe ya kai to goma yaje ya dawo yaje ya dawo cikin goma wani sai zo da katin ta ba na ta ba ma sai zo ya amfani da wannan haka akai dai yanzu a halin yanzu an kori jama'a an dauko kaya an dauko su ainek an kori jama'a jami'an tsaro an zuba su a bakin ainek
a nan garin Azare to sai dai kuma duk kokarin da nayi domin jin ta bakin bangarorin yan sanda da kuma shugaban karamar hukumar Katagon din ya ci tura Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad sai dai kada a shafa waɗannan labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ku karfe 11 ne da minti 25 na safe a nan Washington bari mu je wato mu headquarters sojojin Najeriya inda wato headquarters ta kafa wani committee bincike karkashin jagoranci wani babban hausan soja Major General TA Gagariga domin binciken zarge-zargen da ake yi wa sojojin lokacin zaben shugaban kasa na shekarar 2019
on the allegations of the conduct of the Nigerian Army personnel during the general elections.
Major General T.A. Gagariga, shugaban kwamitin da headquarters sojan Najeriya ta kafa kenan don binciken zargin da ake wa wasu sojoji na wuce makadi da rawa yayin zaben shekara ta 2019. Kwamitin wanda ke da wakilai tara zai binciki irin rawar da sojojin suka taka ne ko suka ƙi yin wani abin da ya kamata su yi a daukacin jihohin da ake da korafi a kai. Tuni dai wannan committee ya taro bayanai domin tantance sahihancin zarge-zargen da ake wa sojojin ciki har da zargin kisan gilla a gwamnatin jihar Rivers in Yusuf Wike da kuma abinda yayi musababin kashe wani hafsan soja Lieutenant Kurmi da kuma raunata karin wasu sojoji gwamnatin jihar Rivers kenan barista Yusuf Wike ke magana da ƴan committee wanda yake kokawa yadda sojojin a jihar sa suka wuce gona da iri yayin zaben Professor Jibrin Ibrahim wani masanin kimiyyar siyasa wakili ne a kwamitin raya demokradiyyar cigaba da suka sa ido yayin wannan zabe
kamar yadda kowa ya sani an ga mutane wanda suka yi kama da sojoji suna sintiri a wannan jihar da ake zabe suna hana zabe suna abubuwan da bai kamata ba don haka abu ne da ya kamata a yi bincike a duba sun sojoji sun ce ba mutanensu ba ne wasu ne daban suka sa fam na sojoji mutane sun ce sojoji ne wannan binciken da za a yi sun sojoji su fa ake cewa suka yi wannan abin ya kuma su ne za su yi binciken abin da ya kamata da wasu ne daban aka samu kuma haɗa mutane daban-daban a yi wannan binciken ba wai kawai sojoji su ce tunda an yi zargi an musu zargi su ne za su yi bincike bai kamata ba ana ra'ayi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to badalla a gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice zamu kawo
Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutar ta a garin Bagos da ke arewa maso gabashin Syria suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar ƴan ta'addan ISIS ta mutu Dakarun rajin demokradiya na Syria ne suka yi wannan sanarwa da aka dade ana jira a yau Asabar biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade ana jira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aikata ba daidai ba abin da yasa ƴan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da mutane 30 sun jikkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma da aka yi duk sabuwar shekara hukumomi sun ce fashewar bam din ya faru ne a yau Asabar a Lakshargah babban birnin Lardin Helmand waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce karamar fashewar ta farko ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa daga nan mutane suka fara gudu zuwa kofar fita
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma can da dare za a ji mu wato da wasu rahotanni da sauran shirye-shiryen mu inda za mu ci gaba da kawo muku irin abubuwa da suke faruwa a zabukan da ake gudanarwa a jihohi 18 a Najeriya kafin wannan lokaci a madadin wato Zahra Aminu Faji da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan lokaci Voitech da ake kira zanga zanga baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai can anjima assalamu alaikum
They were free.